a lancé de son côté le procureur du comté.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger akan mitoci 16-21-25. Ana iya samu mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Niger suna iya kama mu a gidajen radio kan masu zaman kanunsu da suka hada da amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da Niya FM da ke birnin kwanni, sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamaika mita 102 gobiyar a Ghana. Ana iya kama mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Maman Bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin kwallon jamhuriyar Nijar ta taimakon ofishin kuryar Amurka da ke birnin Mai. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a Najeriya babban sakataren kungiyar masu wallafa jaridu kuma kakakin Nufi Alhaji Muhammad Idris Malagi ya nemi ƴan jaridu da gwamnatoci su yi aiki kafada da kafada domin shawo kan matsalolin tsaro a jamhuriyar Nijar kuwa ƴan kasar ne suka fara bayyana fatansu ga sabuwar gwamnati da za a kafa nan gaba. Muna dauke da shirin ƴan kasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan na mayar da ku ga hanyar taurarin da Adam a Washington DC domin sauraron labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakken labarin mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka da kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya da kuma Canada sun kakabawa jami'an kasar China da dama takunkumi sabili da keta haƙƙin musulmi tsiraru a Uyghur da ke lardin Xinjiang na kasar China, lamarin da yasa China mai da martani. Ma'aikatar kudin Amurka ta sanar jiya Litinin cewa ta sawa jami'an kasar China Wang Zhonghun, tsohon mataimakin sakataren jam'iyyar Xinjiang, da kuma Chen Mogu, daraktan cibiyar tsaro na Xinjiang, takunkumi. Kungiyar tarayyar Turai ita ma ta sa waɗannan mutanen takunkumi, haɗi da waɗansu mutane biyu da suka haɗa da memban kwamitin jam'iyyar Communist Wei Mansheng da kuma tsohon shugaban lardin Xinjiang na ƙasar China Zhu Haileng. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar China ya mayar da martani nan da nan bayan sanar da takunkumin farko, inda ya wofin tasu da cewa ba su da tushe balle makama, an kuma kafa su ne bisa ƙarya da ƙage. Daga nan China ta sanar da sa nata takunkumin kan jami'an ƙasashen Turai 10 da kuma cibiyoyi 4 da tace suna yayata ƙarya da labaran ƙage. Takunkumin ya hada da waɗansu ƴan majalisa 5. A halin da ake ciki kuma, Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun kakaba takunkumi kan waɗansu jami'ai a Myanmar da aka dangantawa da juyin mulkin soji da aka yi a wata guda da ya gabata, yayin da masu adawa da juyin mulkin suke ci gaba da shiga titina duk da amfani da ƙarfin soja da gwamnati ke yi da nufin daƙile zanga-zangar. Kungiyar tarayyar Turai ta sanar da toshe kafar taɓa ƙaddarori da kuma hana ba da takardun izini na bisa ga babban kwamandan soja Meng Wanzhong da kuma waɗansu manyan sojoji 9 da shugaban hukumar zaɓe na ƙasar. Amurka ta riga ta kafa takunkumi kan jagororin juyin mulkin. Babu rahotannin martanin jagororin juyin mulkin nan da nan akan wannan jerin matakan ladattawa da al'ummar ƙasa da ƙasa ke ɗauka a kansu. Sama da matafiya miliyan 1,500 ne aka tantance a tashoshin jiragen saman Amurka ranar Lahadi, adadi mafi girma tun watan Maris shekara ta 2020 bisa ga cewar jami'an tsaron harkokin sufuri na ƙasar Amurka a jiya Litinin. A halin da ake ciki, Amurka ta hana matafiya da ba Amurkawa ba shiga Amurka daga kasashen Brazil da Afirka ta Kudu da kuma China, yayin da kasashen Turai da dama suka hana Amurkawa shiga kasashensu. Adadin matafiya miliyan 1,504 da aka samu ranar Lahadi shi ne mafi girma da aka samu na matafiya tun ranar 13 ga watan Maris shekara ta 2020, kuma rana ta 11 jiri da ake samun yawan matafiya da ya haura miliyan 1 a rana guda. Amurka ta ayyana annobar corona a matsayin wata matsala da ke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa a ƙasar ranar 14 ga watan Maris bara. An kama waɗansu ‘yan ƙasashen ƙetare guda 6 da ake kyautata zaton suna sarewa da kuma sufurin itacen gandun daji. Asace a jihar Equatoria dake gabashin Sudan ta Kudu kuma ana kyautata zaton za a gabatar da su gaban kotu cikin wannan makon domin fuskantar tuhuma akan wannan lamarin. Sara da safara itatuwa ta barauniya hanya wata babban matsala ce a kusa da kan iyakar Sudan ta Kudu da kasar Uganda a kungurmin jejin dake cike da itatuwa da babu hanyoyi ko kuma jami'an tsaro bisa ga cewar commissioner karamar hukumar Mago David Oto. Oto yace jami'an karamar hukumar sun samu labarin ne daga wajajen manoma dake aiki a gonakin su ko kuma neman itacen girki a lokacin da suka ji karar manyan injina suna sare itatuwa. Yace mutanen guda shida da ake tsare da su yanzu sun fito ne daga yankin Mugali. Wata gagarumar gobara ta ratsa sansanin yan gudun hijira na Rohingya dake kudancin Bangladesh jiya Litinin. Ta lalata dubban gidaje ta kuma kashe mutane da dama bisa ga cewar jami'ai da kuma shaidun gani da ido. Gobara mafi muni da aka fuskanta a sansanin cikin shekarun nan. Hotuna da kuma bidiyo sun nuna wuta tana ci a sansanin Balukali dake Cox's Bazar. Bakin hayaki ya turnike yayin da mutane suke kokarin kwashe abin da suka mallaka. Yan gudun hijira dake sansanin na Rohingya sun ce gidaje da dama sun kone kurmus. Yayin da mutane da dama kuma suka mutu sai dai hukumomi na hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ba su tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ba. Kawo yanzu kuma ba a san masababin tashin wannan gobara ba.
Labarun duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka. A halin yanzu sai taskar rahotannin da muke dauke da su inda zamu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya babban sakataren kungiyar masu wallafa jaridun kasar ne kuma kakakin nufi Alhaji Muhammad Idris Malagi ya nemi yan jaridu da gwamnatoci su yi aiki kafada da kafada wurin shawo kan matsalar tsaro a Najeriya. Daga Abuja babban birnin tarayya ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Kakakin nufi Alhaji Muhammad Idris Malagi wanda har ila yau shine shugaban kamfanin rukunin jaridun Blueprint yace in an sami hadin kai tsakanin gwamnati da yan jaridu wannan zai taimaka gaya wurin shawo kan matsalolin tsaro da Najeriya ke fama da shi a halin yanzu. Alhaji Muhammad Idris Malagi wanda yayi magana ta bakin babban editor dake kula da labaran harkokin tsaro na kamfanin Jibrin Baba Indace yayin bikin makon yan jaridu da kungiyar yan jaridu ta NUJ ta shirya. Ya yi karin bayani da cewar
haɗin kai da tsakanin yan jaridu da jami'an tsaro da gwamnati akan shawo kan matsalolin da muke samu na tsaro yana da muhimmanci kwarai, saboda na ɗaya bayan da za a yi za a shawo kan wannan in ba haɗin kai ba, ya kamata gwamnatoci da kuma jami'an tsaro su yadda da yan jaridu cewa su ma suna da muhimmanci akan shawo kan wannan matsala na tsaro da ke damun mu. Ya kamata hakan kuma yan jaridu kuma su ma su gudun su san cewa su ma aikin su na da muhimmanci irin labarai da za su fito da shi da wasu ayyuka da a gidan jaridun su ko gidan radio nasu ko television yana da muhimmanci wajen shawo kan irin wannan matsalolin. Bayan da ana so a shawo kan wannan a samu zaman lafiya a ƙasa, dole da jami'an tsaro da gwamnatoci da kuma yan jaridu su haɗa kai.
Alhaji Malagi ya ce yan jaridu na da rawar da za su taka wurin dakile kaifin aika-aikar 'yan ta'adda da ma 'yan bindiga daɗi da halin yanzu suka addabi kowa a Najeriya. Yana mai kira ga 'yan jaridu da suke yin taka tsantsan wurin ba da labaran sha'anin tsaro wanda kuma ka iya jefa shi sha'anin tsaron cikin halin tsaka mai wuya. Kakakin na nufi ya ce harkar tsaro wani abu ne da kowa da kowa ke da rawar da zai taka a cikinsa. Inda muddin jama'a su ma suka taka rawar da ya dace, to kuwa tabbaci hakika za a iya shawo kan bakin zaren cikin gaugawa. Daga bisani wasu 'yan jaridun da ke aiki a jihohin da ke fama da matsalolin tsaro sun yi tsokaci.
Sunana Ibrahim Dahir Dan Fulani, mawallafi kuma babban editan gidan jaridar Gamji, wato Gamji Reporters. Hanyoyin da ya dace a bi na ganin an samu wannan sanajin tsakanin yan jaridu da jami'an tsaro shine bayyana gaskiya ba tare da ana ɓoye ma yan jaridun wasu abubuwa ba. Su da yawa 'yan ta'addan nan suna yin abu suna yadawa wanda gabaɗaya abun ba haka yake ba, amma ya zama wajibi abinda ya zo gaban ɗan jarida shi zai faɗi.
Sunana Zakar Adamu Kwantagora daga jihar Naija. Shakka babu haɗin kai a tsakanin ɗan jarida da gwamnati zai iya taimakawa wurin shawo kan matsalan tsaro. La'akari da cewa ɗan jarida mutane ne da ke aiki a cikin al'umma, za su iya samun wasu bayanai wanda zai taimaka ma ita kanta gwamnati wurin ganin an magance matsala kafin ma ya auku. Sannan da haka akwai buƙatan gwamnati ta ɗauki ɗan jarida a matsayin abokan aiki a gare ta, musamman akan wannan al'amari na tsaro wanda yake shine kusan abin da yake cimma ƴan jihar Naija ko ƴan Arewa tuwo a ƙwarya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Daga Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Niger, inda a yayin da ake shirin kafa gwamnatin sabon zababben shugaban kasar, magidanta sun fara bayyana ra'ayoyinsu game da abubuwan da suke fatan ganin an fi baiwa fifiko domin inganta rayuwar talakawan kasar, musamman fannin kiwon lafiya. A wata hira da wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma a birnin Yamai yayi da wani magidanci, Alhaji Jafar Sarkin Yaki ya yabawa gwamnati mai barin gado ta jamhuriyar Niger saboda gamsuwa da ayyukanta, sai dai kuma ya buƙaci sabuwar gwamnatin da za a kafa da ta ƙara jan damara don magance matsalolin jama'a.
Gwamnati wadda ta shuɗe gwargwado bisa bangaren kiwon lafiya ta yi kokari, kuma bisa ga tsaro gwargwado ta yi kokari, tsakanin wuta da ruwa ta yi kokari, hanyoyi da rayar da wurarai ta yi kokari. Amma abinda muka kwata ga gwamnatin da za ta zakkuwa ta yi kokari, Allah shi ba ta iko ta dora bisa ga wanda gwamnatin da ta shuɗe ta yi, ko kuma ta yi da wanda gwamnatin da ta shuɗe ta yi. Mun gode mu talaka mun gani ga ƙasa, amma bangaren kiwon lafiya muna ji ga radio muna gani ga tele, gwamnati tana bada tallafin magunguna wanda aka kai likitoci, amma talaka bai gani ga ƙasa. Saboda in haƙi fara ma ga ijiya, in ka zo likita ordinance ta aka rubuta maka, in ka ordinance da ka siyo yanda aka kare maka magani kuma wani ya zaka rubuta maka ordinance, kuma abin ga kuɗi da ka kaɓe da kana abin gashi. To muna fata ga gwamnatin da za ta kama duk abin da an ka baso a bisa ga tsakanin kiwon lafiya a bisa ga tai, in babu masu bincike wanda aka ga dama haka aka yi ba, dan tana kai sai ana yi ba.
Matsalar fannin kiwon lafiya nan kana ganin ta kai inda za a yi ba ta fifiko fiye da sauran fannoni na rayuwa kenan?
Eh, kiwon lafiya ya kamata a ba ta tallafi mai yawa, da kiwo da noma da tsaron kasa da wuta da ruwa, talaka suna suka kwa da su. In talaka ya same su babu ruwa ne da sha'anin gwamnati, duk zanga-zanga da kaga ana yi wannan sun kasan dadin bariki da ka zanga-zanga, talaka babu ruwa ne zanga-zanga, shi zanga-zanga sai fadanga abubuwa ai musu, da an yi maka waɗanda abubuwa addu'a ɗaya za ka yi mishi. Shi ko ina ƙara kira ga ƴan ƙasa, saboda Allah, saboda annabi Allah, magabacin ka kai mishi addu'a mai kyau, saboda in kai mishi addu'a mai kyau sai ƙasa ta ci gaba, in kai mishi addu'a da ba ta da kyau gisa kanka za ta dawo. Allah shi ƙara ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasa ta mu.
Mutane na kwatanta cewar kamar irin tallafin da gwamnati ke badawa ba kasafai ma'aikata suke baiwa talakawa ba.
To abin da nika ba sabon gwamnati mai hawa shawara, duk abin tallafi wanda tabbasuwa na zuwa ga talaka a bi shiga tai, da in an ka ce mutumin bariki nan an ka sa bai shiga ba a gane komi, a nemi mutanen karkara hudun sun ka san lungu-lungu nasu su bi shiga su. Amma in an ka ce mutumin bariki na dan bariki da dan bariki tsakanin sai Allah, a bi mutumin karkara adili a sa shi bi shiga abin da aka basuwa. In ba haka da matalka bai gani kasa, mu muna ji ana yi kuma mun gani mun gode mun yaba, Allah shi kara taimakawa. Amma a bi shiga, in an ka ce ba abin ciki banna aka jewa, saboda shi gwamnati bai da labarin abin da aka aikata, mu kashi mu gaji ke gaji cikin mu, rijiya ta basuwa guga ta kibiru a jawo.
Masu sauraron mu kar ku sha'afa, waɗannan shirye-shirye na zo muku ne daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To yanzu ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da shirin ɗan ƙasa da hukuma.
ɗan ƙasa da hukuma.
Ka ja ga cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴanci, mai wannan hali yaushe ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne.
Assare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ɗan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim wanda zan gabatar.
Ta wannan buntali in ta ɗauko gaga daga Kaduna ta je Niger, da kuma a yanzu dai an riba ta tafiya an bai manoma.
Kamar dajin da muke kiwo, shi dai gwamnati ta tare tun ba iyayenmu ba, ganin daji ne na gwamnati yana da fadi yana da bisashe da komai da komai da dausayi da na ruwa komai akwai kuma kiwo rani da damuna ana nan ana
yankin jangwano ne kurmin karaba da kuma wani yanki wani randi muka dauka aka bai wani wasu jangwano da randi kuma askon transition amma duk kusan jejin nan da ake yawanci daga kan kasar kaura abin da ya sama daga tai sukara ba inda na saka fata
masarare shirin ne na dauke da kolafin fulani makiyaya akan shugaban karamar hukumar ringim ta jihar Jigawa ne dake arewa maso yammacin Najeriya a dakace mu
kina barki da jaba da fita Allah wa daran mai ta dota da wadanda suke da dajawota hakanan da wadanda ka kawota Allah ka gare mu da
masarare abu ne sananne cewa sana'ar noma da kiwo tagayen sana'o'i ne dake zaman dan juma da dan jummai haka zalika masu gudanar da wadannan sana'o'i na da alaka ta kudda kuddin shekaru malala gashin tinkiya da suka shude sai dai abun mamaki a yan shekarun nan yanayin zaman doya da manja a tsakanin bangarorin biyu na neman zama ruwan dare musamman a sassa daban-daban na Najeriya wanda yake tun a baya can manazarta sun yi hasashen faruwar wannan yanayi la'akari da yadda bil adama ke karuwa a bayan kasa yayin da ita kuma kasar wadda a kanta ne ake noma da kiwon fadinta ba karuwa yake ba sai dai dinda haka manazartan sun ce akwai rawar da mahukunta za su taka domin kandagarkin wannan yanayi to wata kila rashin taka wacce rawa yadda ya kamata daga bangaren mahukunta ne ya sanya fulani makiyaya ke korafi akan shugaban karamar hukumar ringim ta jihar Jigawa dake arewa maso yammacin Najeriya
sunana Suleiman Shehu wanda aka fi sani da Gurti shekara ta 42 ni dan tudurma ne wanda ake kira jangwano karamar hukumar ringim gundumar dabi diga cin tingare tun ina shekara daga shekara 7 da na fara kiwo ta Allah kawo yanzu ƴaƴan mu muke tsora su rayi kaman dajin da muke kiwo shi dai gwamnati ta tare tun shekaru tun ba iyayen mu ba ganin daji ne na gwamnati yanayinsa yana da fadi yana da bisashe da komai da komai da dausayi da na ruwa komai akwai to kuma sai Allah ya kawo mu wani sabon yanayi rana a daka sai muka ga masu aunawa ana auna shekta-shekta ana fitarwa to aka auna shektoci ake taba mutane wasu ma aka sare mutane da ake ba ba dan jihar bane aka zo to yanzu ana nan an fara noma ganganga masu shuka suna yi masu dashe suna yi
noman rani
noman rani sannan sai muka zo muka zauna muka yi bitin muka rubuta takardu muka tafi dutse a ofishin gwamna sakataren gwamna ofishin kwamishinan yan sanda sifika na majalisa kwamishinoni sai da muka yi takardu chairman yati Allah na jiha kowa an bashi tasa amma shiru
takardun naku da kuka rubuta me kuke cewa
me muke cewa muna korafi mai girma gwamna ya taimaka wannan makiyaya a ware mana makiyaya a bar mana makiyaya mu mai kiwo tunda asali da makiyaya ce
kowai bai sa ba kwa so a yi noman musa
kaga Allah ya kawo mu zamani ya canza kaga ba wani gonda ka tafi in ka tafi ga matsalolin da suke faruwa a sauran jihohi to shine kaga in ka tafi kaga matsala ta sa ko ka bi su su halakar da kai ko ka kibin su su halakar da kai ka bi su ku halaka to shine yasa muke kira ga mai girma gwamna ya taimaka ya aiko ya zo a duba makiyayan ta a hakura a bar mana jeji kuma na gwamnati shi kuma kowa dan kasa yana da dama ya nemi haƙƙinsa to shine muke roƙon mai girma gwamna ya taimaka a kare mana makiyayan nan saboda a zauna lafiya kar matsala su samu
Suleiman Shehu kenan wanda ake wa lakabi da Burci shi ma shugaban kwamitin riko na kungiyar miyatti Allah ta fulani makiyaya reshen karamar hukumar ringim yayi ƙarin bayani
abun da yake faruwa burtalai da makiyaya duk an sassabe ana bai manoma suna noma shalta shalta ake mata an ce ma jeji babu to ai burtali ya kamata a barwa fulani saboda ya zama hanyar su ne wannan saboda ita wannan burtali in ta dauko gaga daga Kaduna ta je Niger to kuma a yanzu dai an riba ta tafiya an bai manoma shine yanzu ba dama damuna un ta kwadi saniya ta je wannan guri an rufe ruwa yan ya zo ya cinye gunda ya nutsu ya bi an nome mu da ina za mu bi to shi ma wannan din an zo an tsaga shi an riba wa manoma to shine muke wargaba muke kaffa kaffa gwamnati ta hido saboda damuna yake karasowa yazo ya duba ya gani a mayar mana da wannan guri in damuna ta faɗi wannan guri ba mai da shi ba su ba ma tsoro muke wani fitina ta tashi tsakanin mu da manoma
Alhaji Halilu Cheche kenan mai rike da shugabancin kungiyar Met Allah reshen karamar hukumar Ringim a jihar Jigawan Najeriya masu rarrai nan gaba kaɗan muna ɗauke da raddin shugaban mulki na ƙaramar hukumar Taringim
duka da an so shi ya inganta ƙasa da tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kanko ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka
Madalla masu rarrai wannan fili ya gana da shugaban mulki na karamar hukumar Ringim Alhaji Abdulrashid Illa Ringim kuma ga martaninsa dangane da wannan batu
tun sama da shekara uku muke ta artabu da Fulani a karamar hukumar Ringim kuma bana ne muka samu damuwa saboda matsalar tsaro kuma muka yi kokari muka datse wani guri na jangwana jangwana ne sanannen guri ne ko ba wani guri bane abu na karamin guri ne kuma zama aka yi da su Fulani suka yanki iya abin da suke so su yi aiki da kansu suka yanka su suka yanka da kansu da yarjejeniyar da gwamnati ko ba wani wanda aka biya jama'a kurum aka bai ɗan karamar kuma ringin da waɗanda Allah ya gwada ko da ba makwai abin ba ne su aka biya aka ba su domin su yi noma na rani kurum amma a ciki an karɓi guri na wasu al'umma an yi compensating dinsu saboda akwai wani fili da aka karɓa na mutane a cikin gari dab da gari aka wani guri kuma aka musanya musu da wani daga cikin yankin wannan jeji sai da na samu sahalewa da waye kuma tun su wannan kara da suka yi ba ne suka yi ba da gwamnati suka kai abin abin da nake sha'awa yanzu zo su a samu damar da za a zo gani ga su ga hukumar da za a zo kuma ina da yanzu case da ni da su a kotu guda uku Fulani da suka yanki guri suka sayarwa da wani isasshe a rikin
su grazing reserve da ake cewa makiyaya da gwamnati take bi su suka sayar kenan
ai kwarai da gaske yanzu ga ba na sanin buɗa abu din na buɗa magana ce mai karfi ba za ta yi dadi ba ni ko magana nake maka ba magana Fulani ba magana Hausa duk dan kan hukumar haƙi ne a kaina kuma yanayi ake ciki na kurin da za a je ai gaba kuma wallahi Allah ya sani dan shi muka dan Allah muka don mu tare fitina da wasu da suke ganin su ne shafaffu da mai suka je suka dinga cinikin buri a sama babu sanin mai unguwa babu sanin dagaci babu sanin kuwa suka dinga ɗiban jejin al'umma
magana da suke yi ita wannan makiyaya ta tun iyaye da kakanni aka ware wannan wuri da ma makiyaya ce ga mun Fulani su wato su dinga kiwo wani guri kuma burtali ne ma dan su dinga wucewa
yanzu misali barin baka labari yankin Jangwano ne kurin Makaraba da kuma wani yanki wani randi muka dauka aka bai wani wasu Jangwano da randi kuma as compensation amma duk kusan jejin nan da ake yawanci daga kan kasar kaura abin da ya sama daga tai suka raba inda na saka bata kuma noma ake dama in rani yayi expanding akai tun shekara da shekaru ake noma gurin nan
Alhaji Abdulrashid Illa Ringim kenan shugaban mulki na karamar hukumar Ringim ta jihar Jigawa dake arewa maso yammacin Najeriya kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu
a Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa
yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo muku cikin nasara Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu
alaikum mai karfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci
Mahmud Ibrahim Kwari kenan dauke da shirin ɗan ƙasa da hukuma yanzu kuma sai Sulaiman Muni Barma dauke da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar
zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta ruwaito cewa lauyoyin da ke kare dan takarar jam'iyyar RDL Canji Muhammad Usman sun bada sanarwar gano runhunan zabe sama da 3000 da suke da ja akan su. Jaridar ta ambato kakakin waɗannan lauyoyi Maitre Larwana Abdurrahman yana cewa binciken takardun rahoton ƙarshen zabe ne ya ba su damar bankaɗo ayyukan ashan da yace an tabka a garuruwa da dama na jihohin Tawa, Agadez, Maradi, Zender da Difa. Yayin da bayanai ke nuna an kafa runhunan zabe na bogi a yankunan karkara da nufin cusa ƙuri'u da ba na gaskiya ba a alƙaluman da hukumar zabe ta fitar. Jaridar Lanketar na cewa kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar Niger na ranar 21 ga watan Fabrairu. Abinda ke nufin yunkurin Muhammad Usman na ganin kotun ta bashi galaba ya sha ruwa. Jaridar ta ce meye ne mataki na gaba bayan nasarar ta dan takarar jam'iyya mai mulki. Jaridar Levanaman na cewa yan bindiga sun karkashe fararen hula kimanin 40 a wasu ƙauyukan jihar Tawa iyakar Niger da kasar Mali. Kasa da mako guda kenan bayan da yan bindiga suka yi wa fararen hula kimanin 58 kisan gilla a karkarar Tilaberi. Jaridar ta ce wannan na faruwa ne a wani lokacin da hukumomi ke ikirarin tura ƙarin jami'an tsaro a garuruwan da ke kusa da iyakar Niger, Mali da Burkina Faso. Saboda haka harin na ranar Lahadi 21 ga watan Maris wata alama ce da ke nuna yan bindigan na sheke ayarsu a wannan yanki da ke zama wani sansanin reshen kungiyar IS a Sahara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sule Mumuni Barma. To halin yanzu za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Wannan watan ne ake cika shekaru 33 da kai harin guba a birnin Kurdawa na Halabja da ke Iraki. Farmakin na zama wani bangaren kisan ƙari dangi da Saddam Hussein ya kaddamar wanda ya yi sanadiyar kisan mutane da yawa, wasu kuma suka tserewa matsugunansu a arewacin Iraki. A farkon shekarar 1986 aka fara kai farmakin zuwa 1989 lokacin da aka daina. An lalata garuruwa da ƙauyukan Kurdawa. Dubban Kurdawa sun bace ko an kashe su. Haka kuma akan dole Saddam ya kwashe ɗaruruwan Kurdawa daga gidajensu. Farmakin ya kuma kuntatawa sauran tsirarin ƙabilu da addinai, ciki har da Assiriyawa, da ƴan Shabak, da ƴan Turkiyyar Iraki, da ƴan Yazidi, da mabiya addinin Mandaism. A tsakiyar watan Maris na shekarar 1988, dakarun gwamnatin Iraki suka kwashe kwanaki biyu suna lugudan wuta da rokoki da sinadarin Nepal a birnin Halabja, abinda ya sa kofofi da tagunan gine-gine suka fashe, lamarin da kuma ya sa mazauna birnin su 50,000 boyewa a lungunan gidaje da dakunan karkashin kasa. Da yammacin rana ta biyu ta farmakin ranar 16 ga watan Maris aka daina barin wutar. Jiragen saman Iraki masu saukar ungulu da jiragen saman yaƙi suka kuma fara feshin makaman guba a kan birnin, ciki har da sinadarin iskar gas na mustard da sinadarin gubar sarin, tabon da VX. Makaman gubar da suka fi iska nauyi sun sauka kan doron ƙasa, suka bi ta tagogi da ƙofofin da suka fashe zuwa cikin gidajen jama'a, daga nan zuwa inda mutanen suka boye saboda tsoro suna jiran lokacin da za a daina haram. Wannan ne karan farko a tarihin zamanin nan da wata gwamnati ta kai farmaki akan jama'ar ta da makaman guba. Wasu farar hula su 5,000 sun mutu sanadiyar makaman gubar da aka saki a Halabja. Kusan mutane 10,000 kuma suka makance ko suka samu wata nakasa. Haka kuma gwaman shekaran da suka biyo baya dubban wasu sun mutu sakamakon mummunan rashin lafiya da cututtuka. Mutane biyu da suke da alhakin wannan laifin a ƙarshe sun ga sakamakon abin da suka aikata. Saddam Hussein, wanda ya bada umarnin mummunan hare-haren na kisan ƙari dangi, an same shi da laifukan keta haƙoƙin bil'adama, aka kuma yanke mashi hukuncin kisa ta hanyar rataya. Dan uwansa Ali Hassan Abdulmajad, wanda aka fi sani da Chemical Ali, wanda ya jagoranci hare-haren kisan kare dangin shi kuma ke da alhakin haran Halabja. An same shi da laifin kisan kare dangi kan kurdawan Iraki, shi ma aka yanke masa hukuncin kisa. Yayin da abin da ya faru da waɗanda suka kaddamar da hare-haren da kisan dubban bayan Allah ɗan Halabja sai kasance darasi ga wasu dan su gujewa bin wannan mummunan tafarkin. A bayyane yake ganin yadda aka yi amfani da sinadarin gas din sarin a Syria, cewa ya zama dole duniya ta ci gaba da sa ido akan masu aikata zalunci da amfani da makaman guba da ke barna sosai. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To masu sauraron mu, da haka ne muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da makon ofishin muryar Amurka ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.